المرسلة وسيئات أعمالنا. ما يحكم الله فلا مضل له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala dai gaddari haduwar mu a wannan dakin taro a wannan babban headquarter na jama'atu izalatul bid'ati wa iqamatus sunnah a wannan safiya ta alhamis. Muna roƙon Allah ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa mun taru domin shi kuma mun taru domin mu yi wa alqur'ani hidima. Shi malami da zai gabatar da takarda ko in ce paper malami ne sananne Dr. Abdulkadir Saleh Kazaure. Muna fatan ƴan uwa za su natsu kuma su bi ɗaya bayan ɗaya abinda zai kaddamar a wannan takarda ko a wannan paper domin ya amfane mu kuma ya amfani al'ummar musulmi. Maganar da zai yi magana ne akan tafsiri. Tafsiri kuma galibi malamanmu ba bakin tafsiri ba ne, amma yana da kyau. Manhaj da zai karantar da mu manhajoji ne na littattafan tafsiri, yanda yaya za a yi malamin mai tafsiri zai tsaya ya bi wani salo, ya bi wani manhaji da zai gane littafi, da zai gane mai littafi, da zai gane abin da yake cikin littafin, da zai gane manhaj da yake tafsiri. Tafsiri yana da hanyoyi da yawa, wanda idan mutum yana yawan karatun littattafan tafsiri, kowane malami cikin magabata akwai bai wanda Allah ya yi musu. Wani za ka samu in ya fara yin tafsiri da malaman tafsiri sun ji karatun da yake yi, za su iya gane cewa wani maganganun da yake faɗa cikin Ibnu Katsir da ɗauko. In wani ka je yin tafsiri za ka ce tafsiri ɗaya kawai yake dubawa, za ka ce tafsiri Imam Al-Qurtubi kawai yake dubawa. Wani in ka je yin tafsiri za ka ji kamar yana yin tafsiri na cikin kawai abin da yake ɗaukowa shi ne Fathul Qadir littafin Imam Shawkani. Wani in yana yin tafsiri za ka ji ya ɗauko tafsirin Baghawi, abin da yake tafsiri a ciki. To idan kana yawan karatun littattafan tafsiri da ka ji malami yana bayani, kana iya gane cewa littafin da yake gabanci ba ma sai ka leƙa ba, kana iya ganewa littafi kaza ne. To wannan yana da kyau a ce mai tafsiri ya ƙware da wannan. Kuma idan muna son a ci nasara a karatunmu na tafsiri, mu daina sakin layi muna fita a manhaj da muka ɗauka. Masu tafsiri ko mai jin tafsiri za ka ji yana ta jin tafsiri, ka ɗauko manhaji mai kyau, da ka fita daga wannan manhaji ɗin sai ka ji mutane ba sa fahimtar ka. Kuma duk mutumin da ya sa son rai ko son zuciya cikin karatu, sai ka ga Allah ya ɗebe albarka da fahimtar da mutane suke mushi, karatun ya ƙi tafiya. Kai kanka in ka sa ikhlasi cikin abin da kake faɗa, sai ka ga Allah yana jefa abin da kake faɗa cikin zuciyar mutane, ba tare da kana son ka burge kowa ba, kawai kana son ka isar da saƙon Allah, kuma kana neman lada abin Allah subhanahu wataala. Muna roƙon Allah, ubangiji Allah subhanahu wataala ya zama ka daidai, kuma wannan babban malami da zai kaddamar da wannan paper muna roƙon Allah, Allah sa yi mana amfani mu ma mu je mu amfanar da dadabai makarantun mata da maza. Muna roƙon Allah, Ubangiji Allah sa kuma ya sa shi a cikin mizaninmu ranan da babu wata inuwa in ba inuwar Allah ba. Dokta, za mu kaddamar da kai. Bismillah dokta. Za mu faɗi tarihin shi, in ya ɗan yi bayani kaɗan mutane suka ji karatun da ya yi, to a nan da yin aka ba da tarihin shi kuma za ka fi fahimtar tarihin shi ɗin, saboda ya riga ya baka wani darasi mai amfani. In ka ji tarihin malam sai ka ɗaura a kan bayanin da malam ya maka. Muna roƙon Allah, Ubangiji Allah ya zaka a kan daidai malam.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai da ya tara mu a wannan ɗakin taro mai albarka na ƙarƙashin wannan ƙungiya tamu ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna a nan birnin tarayya Abuja, domin gabatar da taron ƙara wa juna sani ga malamai masu gudanar da tafsiri na ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka. Paper da zan ɗanyi tsokaci a kanta shi ne manahizu kutubit tafsir al-mu'allafa fi asr al-hadith al-qasimi al-manar al-zilal al-sa'idi al-shanqiti. Wannan ita ce su ne abubuwan da zan yi ɗan tsokaci a kansu. Farko, ina gode wa Allah da Allah ya kaddara kusan nan duk malaman tafsiri ne a mataki na ƙasa, a matsayina na ɗalibi nake gabansu domin in gabatar da wannan fefa ɗin. Manahijul kutubit tafsir, ma'ana hanyoyin rubuta tafsirai da aka yi, hanyoyin da malamai suka bi wajen tsara ko rubuta tafsiransu, musamman waɗanda aka wallafa ko aka rubuta a wannan zamani da muke ci. Idan an ce asrul hadith, malamai suna cewa shi ne lokacin da ya fara daga ƙarshen ƙarni na 19 ko kuma tun daga farkon ƙarni na 20, wannan shi ne asrul hadith. To, tafsiran da aka rubuta a wannan lokaci da tsarin da malamai suka bi wajen rubuta waɗannan tafsirai ɗin, hikimar wannan saboda duk wani wanda zai yi tafsiri idan ya je ya fara tunanin wani tsari ya kamata ya ɗauka wajen gabatar da tafsirin shi, ko idan yana da wani marji'i wanda yake komawa gare shi wajen tafsirin Alƙur'ani, to wannan zai taimake shi wajen sanin hanyar da mai littafin ya biya rubuta littafin, yanda zai samu sauƙi wajen bincike idan ya zo zai karanta littafi ko zai amfani da wannan littafin a matsayin abinda zai rika komawa gare shi a lokacin da zai tafsiri. To, al-asrul hadith, kamar yadda muka ce, ya fara daga ƙarni na 20, an samu malamai da dama sun yi rubuce-rubucen tafsirai, kuma kowane malami idan zai tafsirinsa zai kalli wani ɓangare wanda zai yi ƙoƙari ya alaƙanta tafsirinsa da wannan ɓangaren, kuma zai amfani da tunaninsa ya karkatar da tafsirinsa a kan wannan fahimtar tashi ko wannan tunaninsa. Malamai suke cewa a wannan zamani da muke ciki, malaman tafsiri kusan sun yi rubutu kamar ta ɓangarori guda 6. Ɓangare na farko akwai al-itijahul athari, ɓangare na biyu akwai al-ittija al-aqli bangare na uku, akwai al-ittija ilmi bangare na hudu, akwai al-ittija al-ijtimai bangare na biyar, akwai al-ittija al-bayani bangare na shida, akwai al-ittija ad-da'awi wal-harak. Wannan bangarori guda shida kusan duk littattafan da aka rubuta na tafsiri daga farkon karni na 20 zuwa yanzu ba za su fita daga waɗannan mafuskanta guda shida ba. Wasu daga ciki sun rubuta tafsirin su akan tsarin at-tafsir bil ma'thur. A baya an yi mana bayani menene at-tafsir bil ma'thur, shine tafsirul Qur'an bil Qur'an ko tafsirul Qur'an bis sunna ko Qur'an bi aqwali sahaba ko Qur'an bi aqwal at-tabi'in da makamantansu. To daga cikin waɗanda suka rubuta tafsirin su akan a wannan bangaren akwai Muhammad Rashid Rida Muhammad wanda yake da tafsirul manar, kusan an rubuta shi ne a wannan bangaren. Haka akwai Abwaabul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an na Ash-Shaqiqi rahimahullahu ta'ala, shi ma kusan ya fi karkata a wannan bangaren. Sannan akwai Mahasinul Ta'wil na Sheikh Al-Qasimi rahimahullah, shi ma kusan tafsirin sa ya fuskantar da shi ta bangaren kamar at-tafsir bil ma'thur. Akwai bangaren abinda shafi at-tafsir al-aqli al-ittihad al-aqli, wanda za ga suna sarrafa tafsirin su ta bangaren yanayin hankali da abinda hankalin su yake hukunta ko yake fahimta akan wannan. Daga cikin wannan akwai at-tafsir al-maraghi na Ahmad Mustafa al-Maraghi, kuma akwai at-tafsir al-wadih na Muhammad Mahmud Hijazi da makamantansu. Akwai bangaren al-ittihad ilmi wanda su kuma sun kalli yanayin kamar kace sciences, yanayin taurari, yanayin fitowar rana, yanayin faduwar ta, duk akwai ayoyi da suka yi magana a wannan bangaren, sai suka karkatar da tafsirin su ta wannan bangare din. Daga ciki akwai tafsirul jawahir na Sheikh Al-Dawi, akwai at-tafsirul farid lil Qur'an al-Majid na Dr. Muhammad Abdul Mun'im al-Jammal. Wadannan su ne tafsiran da suka kalli wannan bangaren. Sannan akwai abin da ya shafi at-tafsir al-ijtimai, wanda suke kokarin magance wata matsala da take faruwa tsakanin al'umma, ko dai matsalar auratayya, ko matsalar kasuwanci, ko matsalar zamantakewa. To daga cikin waɗanda suka yi rubutu a wannan bangaren akwai at-tafsirul munir na Dr. Wahaba Az-Zuhaili, akwai tafsirul Ibn Badis. Na biyar akwai at-tafsirul bayani, wanda su kuma sun kalli janibin balaga, nahwu, sarfu, suka rubuta tafsiransu a wannan bangaren. Daga ciki akwai at-tafsirul bayani lil Qur'an na Daktora Aisha bintu Shafi, wata babban malama ce. Sannan daga ciki akwai i'rabul Qur'an wa bayanu na Sheikh Muhyiddin Ad-Darwish. Na ƙarshe shine at-tafsirul haraki wa da'wa, wanda suka kalli bangaren kamar wata tafiyar kungiya wajen kira ai jihadi, a gyara tarbiyya, a gyara zukata. Da waɗanda suka yi rubuce-rubuce a wannan bangaren akwai Said Qutb a cikin tafsirinsa fi zilalin Qur'an, akwai al-asas fi tafsir na Sa'id Hawa. Waɗannan su ne ittijahat na abin da ya shafi malaman tafsiri. To idan muka dawo faifanmu, za ka ga waɗanda za mu yi magana a kan tafsiran nasu kusan ba sa fita daga waɗancan ɓangarori guda shida waɗanda na ambata, kamar Al-Qasimi, Mahasinul Ta'wil, Al-Manar, Tafsirul Manar, kamar Ash-Shaqiqi, Abwaabul Bayan, kaga suna cikin al-ittija al-aqli. To sai malam ya ce al-mu'allafat fi tafsir, idan muka koma cikin muzakira fi asr al-hadith wa mu'allifuha, cewa rubuce-rubucen da aka yi a bangaren tafsiri a wannan zamani da waɗanda suka rubuta littattafan, abubuwa biyu ne: waɗanda suka rubuta littattafan da kuma rubutun da suka yi da hanyoyin da suka bi wajen rubuta littafin da kuma hikimar da yasa suka rubuta littafin. Balata katratul mu'allafat fi ilmi at-tafsir fi hadha al-asr, an yi rubuta tafsirai da dama a wannan zamani kamar yadda na ambata mana a baya, amma za mu ɗauki guda biyar daga ciki kaɗai a taƙaice mai tsokaci a kansu. Na farko shine mahasinin ta'wil. Ana kiransa mahasinin ta'wil, sannan ana ce masa at-tafsirul qasim. Wannan littafi littafi ne mai kyau matuƙa. Duk malamin da zai yi tafsiri yana da kyau ya neme shi, zai amfana da shi sosai. Mujalladai ne guda goma, yana da mujalladai guda goma. Amma idan matsaba'ar darul fikr bayan lamanon, mujalladai ne guda goma. Yanzu ana sai da shi a kurmi naira 210,000, da wanda yake so ya saya don ya amfana da wannan littafi na mahasinul ta'wil ko at-tafsirul qasim. Malamin da ya rubuta wannan tafsiri shine Muhammad Jamaluddin ibn Muhammad Sa'id al-Qasim wa ibrah bin Jamaluddin al-Qasimi, wanda aka haife shekara ta 1283 a Dimashq. بدأ التدريس بوقت مبكر وكان سلفي المذهب ما ناتن ينا قرشايا فاركاراتو كما ينا كان مذهبين سلفيا وعرف عنه عفة اللسان والقلم أنسنشي دكاما حرشا سدرم جنسا ما أنا بايا يم مغنغنون دبس داشفا بايا يم مغنغنون دبس كماتما ومون ينا دكتشكين تذيئر دي كماتما لمن تفسيري يقويا shine kar ya saki bakin sa ya magana akan komai. A matsayinka na malamin tafsiri, akwai abin da ka sani, akwai abin da baka sani ba. Duk abin da baka sani ba, ka dauki ka'idar wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. In baka sani ba, wani ya sani. Idan wani yayi bayani, ba dole kai ma sai ka zo kai bayani ba. Ya kamata malamin tafsiri ya yana da ifatul lisan, haka ta bangaren rubutu ya kamata mutum ya kiyaye rubutunsa ko alqalaminsa. Ba komai ya kamata ka rubuta ba sai abin da kasan sai amfanar da al'umma. Ya rasu a shekara ta 1332, ya rasu shekara ta 1330. In ka kula za ka ga rayuwarsa gaba ɗaya a duniya shekararsa 49. Ina jin da yawan ma'anar mai gini shi, ina sana ba shekara biyu. Amma dubi irin abin da malam ya yi, wanda da yawa za ka ga ba lalle bane a rayuwa a ce an samu a irin wannan. To ina daga cikin littattafan da ya rubuta, akwai qawa'id at-tahdith, akwai islam al-masatir min al-bid' wal awa'id, akwai tarikh al-jahmiyya wal mu'tazila, akwai maw'izat al-mu'minin min ihya ulum-ud-din. Wannan duk yana daga cikin littattafan da ya rubuta. To wannan shine Jamaluddin al-Qasim kenan abin da ya rubuta, ma'ana littattafan da ya rubuta da kuma rayuwarsa a duniya da kuma tafsirin nashi al-mujallad ne guda goma, kuma na fadi yadda ake sai da shi. To sai at-tafsir, tafsirin sa ne wa yurafu hadha at-tafsir at-tafsir al-qasim, wannan tafsirin an san shi da suna at-tafsir al-qasim. Tubi'a fi 17 mujallad, daga a wata makaba'a akwai mujalladi guda goma sha bakwai, amma ni wanda nake da shi mujalladi goma ne. Wala'alla an dan takaita bibokun da rubutu. وجعل المجلد الاول مقدمه لتفسيري اما سي وانا مجلدي na farko ya zama kamar muqaddimar tafsirin sa. A cikin muqaddima zakara fihi qawaid wa fawaid, ya ambaci ka'idojin da yabi wajen rubuta tafsirin. A shedu wanda zai dauki wannan littafin ya zabe masa marji a wannan tafsiri, ya kamata ya fara karanta muqaddima din dan ya san ka'idojin da malamin ya bota rubuta ne tafsirinsa. Sannan wa fawaid, kuma ya faɗi fa'idoji na ilimin tafsiri. To kaga in ka fara karanta muqaddimar za ta taimake ka akan abubuwa guda biyu, kamar yadda malamin yana tu'inu ala ma'rifati at-tafsir, za ta taimake ka wajen sanin tafsirin, ka san ka'idojin da ya wajen rubutu, sannan ka san fa'idojin ilimin tafsiri, sannan ya taimaka maka wajen sanin tafsiri din da kuma tsinkaye ala asrarihi wa daqa'ihi, da sirrin da ke cikin littafi ko ya cikin tafsiri din, da kuma abubuwa masu zurfi wanda suka kunsa na ainihin wato wannan tafsiri din. To malaike cewa wa fi hadha at-tafsir kathiru min an-nuqul al-qawila an ulama as-salaf, a wannan tafsirin ya cicciro maganganu dogaye akan maganganun malamai magabata, yana yawan ciro maganganu da dama kuma duba ya maganganu. Malai tuwa kasiran ma ya tashhadu rahimahullahu ta'ala bil hadith sahiha, kuma so da yawa yana kafa dalili yana kafa yana kawo istishhari da hadisai ingantattu kuma yana yawan komawa zuwa ga littattafan lugha har wasu daga cikin nuqat suka yi zarge shi akan cewa yana kasarfin nakali yana yawan ciro maganganu ba'ana kamar suna ganin baya da ra'ayinsa baya fadar maganar sa sai dai dinga ciro maganganun magabata sannan suka riya to annar rasul laysa lahu ra'yun shakhsi cewa wai shi malamin baya da wani ra'ayi nashi na kashin kansa wanda zai iya bayyana da shi a cikin littafinsa kawai yana ciro maganganun malamai ne yana kawowa to amma qalat wallazi hamalahu ala zalik amma abin da yasa yayi haka din annal bid'a intasharat bid'o'i sun yadu sun yi yawa wa ammat kuma sun zama kaman gama gari hatta sara laha atba' wa hatta sara laha min almuntasibina ila ulama man yudafi anha wa yuharib man yuharibuha har aka wayi gari bid'o'in nan suna da mabiya aka wayi gari a cikin malamai ma akwai wadanda suke kare wadannan bid'o'in kuma suke danganta kansu zuwa ga wannan da'awa ta bid'a wannan yasa malan sai ajjara ayin sai yake turo maganganun malamai magabata saboda da an koma gare su an san ina aka koma falamma allafa shaykh tafsirahu adraka anna aqwalahu lan yakuna laha min alqima ma li aqwal al-a'immat as-sabiqin lokacin da malai ya rubuta tafsirin sa da yazo zai rubuta tafsiri sai ga cewa ai maganganun malamai magabata sun fi maganganun sa kima kamar maganganun sa ba su da kima akan maganganun malamai magabata wannan kuma haka sudah ka fagana yantaqi min aqwali salaf ma fihi ilaj li amrad mujtami'i sai zamo yana ciro maganganun malamai magabata dan su zama magani ga tuntukan da suke damun al'ummarsa sai zamo kullum maimakon ya faɗi maganar sa ko ra'ayinsa sai ya kawo maka maganganun sahabbai maganganun tabi'ai maganganun atba'u tabi'in tabi'in sai ya aci yana ganin kamar waɗannan maganganu za su iya zama magunguna ne ga tuntukan al'ummarsa na bid'a da madubanci kuma wannan gaskiya ne ba abin da zai gyara wannan al'umma sai abin da ya gyara na farkonta to wannan shine a takaice kenan game da wannan tafsirin to amma a muzakirar ba a faɗi manhajin da malam yabi wajen rubuta tafsirin sa ba amma zan ambata abu da saboda lokaci daga cikin manhajin da malam yabi wajen rubuta wannan tafsirin yana ambatan alaka tsakanin aya da aya in ka koma ga zaka in an ya kawo aya ya kawo ta gabanta zai ga ya maka alakar wannan ayar da waccan ayar sannan me yasa waɗannan ayoyi suka zama ajiri abu na biyu da malam ya bada rubutu tafsirin sa malam yana yawan yin bayani akan abin da ya shafi ulumul qur'an yana yawan magana akan abin da ya shafi ulumul qur'an musamman akan abin da ya shafi surul makkiya al-makki wal madani sururun da suka shafi yan makka da yan madina kuma yakan ambaci adadin ayoyin sura kuma yakan ambaci sura lamba ta nawa ce kuma ita ce ta nawa a cikin sauka a cikin alqur'ani malam yana yawan ambatan wannan sannan abuna kuma yana yawan ambatan asbabun nuzul duk in yazo sura sai ya gaya maka me dalilin saukar wannan sura in akwai hadisi ko akwai maganganun malami sai ya kawo sanayi sannan daga cikin abin da ya bada rubutu tafsirin sa malam yakan farko in ya kawo aya sai yayi tafsirin daidaikun kalmomin aya ba'da tafsirul ma'anil mufradat zai fassara maka daidaikun kalmomin ayar sanin zo maka tafsirin ayar a dukune sanin daga cikin abin da yabi malam yakan taba bangaren balaga ma'ana wajen amfani da lafazi a qur'ani da kuma sirrin amfani da wannan lafazi na qur'ani malam ne maka bayani sanin daga cikin hanyar da yabi akwai kokarin hada tsakanin sura da sura musamman surorin da suke kama da juna kuma waɗanda kamar suke magana akan abu daya kuma nan zai faɗa maka inda suka hadu da inda suka rabu da kuma dalilin haduwarsu sannan manhajin malam yawanci kamar yadda muka ambata a baya yana dogara ne akan tafsir bil ma'thur tafsirul qur'an bil qur'an tafsirul qur'an bis sunna tafsirus sunna bi aqwalis sahaba tafsirul qur'an bi aqwalis sahaba tafsirul qur'an bi aqwalit tabi'in da muka manci wannan sannan malam yakan kula da bangaren sira kwarai da gaske yakan fito da abubuwan da suka samu sira musamman aka zo ana magana akan annabawa yakan yi bayanin su da yadda suke da kuma sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kula ne ta kwarai da gaske sannan malam yakan yi raddi akan wani ra'ayi wanda ya saba ra'ayin magabata a cikin ainihin wato tafsirin sa sannan malam yakan yi istinbati na al-ahkam shar'iyya idan aya tana magana akan hukunce kamar ayatul wudu ayatul tayammum malam yakan tsaya ya istibat wannan ahkam da karkashin wannan tafsirin nashi wannan sune kadan daga cikin manhajin da malam yabi wajen rubuta wannan tafsiri nasa shine mahasabul ta'wil kamar yanda dai bayani ko a tafsirin kasi to tafsiri na biyu shine tafsirul manar tafsirul manar tafsirul manar na al-Sheikh Muhammad Rashid Ridha wannan tafsiri yana da mujalladai guda 12 a tabar darul kutub al-ilmiya Lebanon kuma yanzu ana saida shi ira 325 wanda yake so ya saya dan ya zama masa marjali a gurin tafsiri in Allah dan ya je kurmi kudin ba za su haura haka ba ko su kasa da haka da kana malum da ya rubuta wannan tafsirin shine Muhammad Rashid ibn Ali ibn Ridha wanda aka haife shi a ƙaryar Qalmun junub Tarablus a Sham mana a Libya kenan shekara ta 1282 wanda ya tafiya zuwa ga Masar wa huwa min talamidi Sheikh al-Imam Muhammad Abdu Muhammad Abdu sanannen malami ne yana daga cikin almadaransa wa asdara fi Masar majallat al-Manar kuma a Misra ne suka kafa wata majalla da ake kiranta al-Manar wa fiha kana yanshuru at-tafsir qabla an yatba'ahu fi kitab to tafsirin da a cikin wannan mujalla din ake buga tafsirin ma'ana a cikin mujalla din ake rubuta tafsirin kafin a buga shi ya zama littafi wa kana lahu nashafin da'wa wa nashr kutub as-salafiyya wa tuwaffa rahimahullahu fil qa'ira sana 1354 malam yana da nashadi ta bangaren da'awa ta salafiyya kuma da ya hada littattafai na salafiyya wanda ya rasu shekara ta 1354 ya rasu yana dan shekara 72 rahimahullahu ta'ala yana da littattafai da dama daga cikin littattafansa akwai tarihul ustad al-imam Muhammad Abdu wanda mujalladai ne guda uku akwai al-wahyu al-muhammadi nida' al-jiz al-latif akwai al-wahda al-islamiyya wa ghayr dhalik to wannan shine shi mai littafin kenan to ya tafsirin yake asali kamar yadda malai ambata mana to ya iktarah al-ustad Muhammad Rashid Ridha al-Sheikh Muhammad Abdu shi Sheikh Muhammad Rashid Ridha shine ya ba wa malamin sa shawara wanda ne malamin sa shine Muhammad Abdu cewa an yi qadarsa fi tafsir cewa inda zai yi me zai hana ya ware wani lokaci na musamman ya dinga yi musu darasi akan ilimin tafsiri fa wafaqa ala zalik sai malamin sa yadda ya amince sai haka din wa bada al-ustad yawin ma yasma'uhu bi shar'i wa yurattibu to da malami da ya amince Muhammad Abdu sai fara da ya fara shi kuma Sheikh Muhammad Rashid Ridha sai dinga kokarin rubuta duk abinda malami yake fada yana taskacewa kuma yana tsarawa sannan yana rubuta shi a cikin wannan mujalla da kira majallatul manar zai rubuta ya tsara kuma ya rubuta a cikin wannan majalla din walihada urifa hadha at-tafsir tafsir al-manar so da haka aka san wannan tafsirin da tafsir al-manar saboda rubuta shi da ake a wannan majalla ta al-manar shi yasa ake kira sa da tafsir al-manar wa qad fassara Sheikh Muhammad Abdu ila al-aya 125 to shi a Sheikh Muhammad Abdu ya fara tafsirin tun daga suratul Fatiha har sai da yazo kan aya ta 125 a cikin suratul Nisa thumma tufi sai Allah ya masa suwa da suratul Fatiha ya fara kaga yayi Fatiha yayi Baqara yayi Ali Imran sai da yazo suratul Nisa aya ta 125 sai Allah ya masa suwa to tunda ya rasu bai kara sa ba yanzu ya za a sun fawasala ustaz Rashid sai dalibin sa ya ci gaba da shine ashe wanda ya bada shawara a yayi tafsirin sai ya ci gaba da wannan tafsirin wannan yana nuna mana wani abu ashe duk malami ya kamata yayi wa daliban sa tarbiyya wanda za su koyi da shi wajen karatun ba duk malami ya kamata ya koyi daliban sa hanyar karatu da karantarwa yadda in ya koma ga Allah akwai daliban sa da su da su ci gaba da wannan karantarwa din kamar yadda mun ji abin da ya faru yanzu anan za mu ƙara jin abin da ya faru idan mun zo a duwa bayan yadda almajirai suke dorawa akan inda malaman su suka tsaya kar ya zama malami kawai ya dora dalibansa akan ayyaliya yadda zai je hawan bari yayi campaign yayi zage zage shi ma dalibinsa ya taso a haka a ya dora su akan karatu da karantarwa. To daga nan da ya ci gaba shi Sheikh Muhammad Rashid Rida, shi ma sai da ya kai aya ta 101 a cikin suratu Yusuf, shi ma sai Allah ya masa rutuwa. To kaga shi malam ya fara daga suratul Fatiha zuwa suratul Nisa aya ta 125, shi kuma dalibi Sheikh Muhammad Rashid Rida ya tashi daga aya ta 125 zuwa aya ta 101 a cikin suratu Yusuf, shi ma sai Allah ya masa rutuwa. Kaga shi ya karasa suratul Nisa kenan, sannan yayi suratul Maida, yayi suratul An'am, yayi suratul A'raf, yayi suratul Anfal, yayi suratul Tauba, yayi suratul Hud, yayi suratul Yunus, yayi suratul Yusuf, sai Allah ya rahama. Kaga haka dalibi suke dorawa akan ne, akan aidin sun wato rubutu rubutun malamu. To da ya rasu ko ba a samu ya ci gaba ba, har yanzu tafsirin iya nan ya tsaya amma mujalladin 12. Haka aka buga tafsirin mujalladin 12 wa kad kamal ustaz Muhammad Bahd al-Baytar bi tafsir Batr ibn Sufurat. Kawai abinda aka karasa tafsirin Surat Yusuf, aka samu wani malami Muhammad Bahd al-Baytar shi ya karasa wannan tafsirin Surat Yusuf din. To da aka wadama tafsirin suwar ba'du ila ba'du akarahu fi mutai mustaqil bi nuwan tafsir Surat Yusuf alayhi salatu wassalam. Ya hada wannan tafsirin raguruwar ayoyin da suka rage a cikin suratul Yusuf da kuma abin da yake a cikin farkon suratul Yusuf, ya buga wannan karamin littafi wanda ake kira sa tafsirin suratul Yusuf alayhi salatu wassalam, wanda aka buga shi wannan littafin da iya suratul Yusuf a shekara ta 1350. To sai ma da yace wa nastati an nuqassima hadha tafsir ila qismayn, wannan tafsirin manar da muna da dama ba raba shi gida biyu. القسم الاول الذي كتبه قبل وفاته شيخه محمد ابو بغري نفرقو شيني ابيندا مالمنسا مالم محمد رضا يرقطا شيني شيخ محمد ابو كافن يرسو. والقسم الثاني الذي كتبه بعد وفاته بغري نبيو ابيندا شي مالم شيخ محمد رضا يرقطا بايان مالمنسا يرسو. اما القسم الاول
aka ce mutu abin da to
Allah ya samu da agurguje to kuma matsalaka ban san haka bane. To abu na uku shine tafsir Qur'an Karim Rahman fi tafsir kalam al-Mannan. To bangare na biyu shi kuma yana kula da tafsir bil ma'thur, shine al-qism al-thani shi yana kula da tafsir bil ma'thur wanda yake yawan kafa dalilai da hadisai ingantattu kamar yadda ya gabata. Tafsirin na uku shine tafsirin Karim Rahman fi tafsirin kalam al-Mannan na Ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala, wanda malam yace huwa Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, wanda aka haife shi a Unaiza, wanda aka haife shi shekara ta 1307, kuma ya rasu yana da shekara 69, kuma da tafsirin yana da mujalladai da dama, amma yanzu an dunkule shi yana da girma kwarai da gaskiya, zama mujalladi daya. So da yawa malamai suna komawa gare shi, kuma yana da kyau matuƙa domin yana kula da abin da ya shafi ya fassara maka da dubu kalmomi, ya maka fassara ijmalan, sannan ya kawo maka hadisai musamman, yana da kulawa ta musamman akan asma wa sifat, yana da kulawa ta wannan bangaren sosai. Shi sa duk wanda yake da buƙatar abubuwa na aqida a tafsiri, to ya samu wannan littafin tafsir Karim Rahman fi kalafi tafsir kalam al-Mannan, yana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske. Na huɗu shine fi dalal al-Qur'an na Sayyid Qutb, wanda yake da mujalladi guda 6, wanda Sayyid Qutb ya rubuta dan shekara 60, kuma asalin shi tafsirin nan ya rubuta shi ne a kurku, ma'ana a gidan gyaran hali ana yin rubuta wannan littafin. Bayan an masa hukuncin kisa, daga nan aka daure shi kusan yayi shekaru a shekararsa kusan 15 yana firsir a wannan zaman nashi da gidan kurkuku, a nan ya rubuta wannan tafsirin fi dalal al-Qur'an. Daga baya aka fito da shi, aka sake yanke masa hukuncin kisa, kuma an kashe shi a 1966, 1966, yana da littattafai da dama. Akwai ma'alim tabari wanda ana cewa dalilin wannan littafin ne ma aka yi masa hukuncin kisa. To ga ne tafsirin nan da abin da ya kusa sai abu da aka karanta. Na biyar shine abwab al-bayan fi idahil qur'an bil qur'an na Shanqiti Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullahu ta'ala, yana da mujalladi guda 10, kusan yanzu ana sai da shiryal 165 kusan naira 66825 kenan a shamfidi mutumin Burtaniya ne wanda ya rasu yana da shekara 68 yana da littattafai da dama akwai man mutawazil mata fil munazzal ta'abud da ijaza akwai dafo ihamul intira an ayat kitab da adabul bahs wal munazara shi ma tafsiri yana da matukar muhimmanci musamman malamin da zai tafsiri ya kamata ya samu abu wani bayani in yana so yadda ake tafsirin qur'ani bil qur'an tafsirin qur'ani bil sunna in ya samu wanda littafin zai taimake shi kwarai da gaske abu wani bayani yana taimakawa sosai yawa daga cikin manyan malaman musamman shan ta abu mahmud dalim Allah ya masa gafara yana kuma zuwa ga wannan tafsirin sosai kwarai da gaske to sannan ga fito da wadansu hukunce na fiqh da hukunce na masail na usulul fiqh da kuma qawaidul fiqhiyya abu guje wannan shine takaddar da aka jima'i gabatar Allah ya sani ban san lokacin haka yake tafiya ba da ban san dauko manhajin da na dauko wajen karatu ba muna fatan Allah mu dauki sarki mana jagora da kuma tunda muzakkira tana hannu kuma malamai ne kowa zai iya komawa ya bi dan ya tsara bayani akan abin da ya shafi manhaji na waɗannan malamai da yadda suka rubuta tafsiri abinda muka faɗa ya zama ne Allah ya mana gadar abinda muka kuskure ku bai shi Allah ya dafarta mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Allah ya saka Dr. Abdulkadir Kadore da Alkhairi kuma muzakkira daina hannun kowa idan aka koma gida ko aka koma masauki ana iya bibiya kadan kadan mutun ya fahimci ko ya tsara wani abu akan abin da ya sani bin littattafai yana da muhimmanci kwarai da gaske zan ba da misali akwai tafsiri da ya ambaci sunan shi tafsiri na Jamaluddin Al-Qasimi wannan tafsiri na fara ji shi ne a bakin Sheikh Jabir Mahmud Adam Allah ya ji kanshi da rahama yana mana tafsiri a Maiduguri to malam kullum ya zo yin bayani sai ya kawo tafsirin Jamaluddin Al-Qasim to da yake da ɗanɗan lokaci ne kuma muka nemi littafin ne lokacin ba mu samu ba amma lokacin muna da maktaba shamila na duba cikin maktaba shamila na ga wannan tafsiri yana nan a ciki ko yanzu ka je ka duba za ka samu kuma akwai ayar da ya warware mun ni ina ba da misali ga kaina ayar da yake cikin suratul baqara wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr gaskiya da nazo yin wannan tafsiri da nazo tafsirin Jamaluddin Al-Qasimi wallahi ya fito min da magana a fili zaka fadi magana kan katse kuma ba tare da kai taraddudin gobe ba ka koma dan Allah yau in kana da tafsir na Jamaluddin Al-Qasimi ka dubi fasarar wata ba umma ta kullu shayatin ala mulki Sulaiman bayanin da nake yanzu zaka fahimci cewa lalle malamin yayi bayani sosai ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi gaskiya na so mu ji littafin nan ne a bakin Sheikh Jafar Mahmud Adam malamin mu Allah ya jikan shi da rahama duk da ba taliki da yawa zan yi ba malamin yana da tarihi da yawa kuma idan ka dubi shekarunsa da abin da ya gudanar za ka ce ba ya da tarihi da yawa ga shekaru ba su yi yawa ba amma aikace-aikacen shi da karatun shi yana da yawa to muna fata mallam Allah ya sa albarka a cikin wannan rayuwa malam dai sunan shi Dr. Abdulkadir Kazaure an haife shi ne a Kazaure shekara na 7 ga watan 7 shekara na 1972 haka ne 1972 in ka duba mai shekara 1972 yau 50 da nawa 52 to na ba malam shekara ɗaya malam 71 nake to Allah ya samu dace malam yayi primary school kuma a can wani makaranta mai suna Nurul Mubin islami haka ne mallam in ban fada daidai ba ka dinga fada dan yanzu haka ban takardan kuma ba inda gilashi sai yasa ina dan abin nan yayi karatu a primary school na Nurul Mubin islamiya ka zaure kuma mallam yayi Gamman Arabic Teachers College Gwale a Kano ina ga yawancin karatun mallam a Kano yayi shi haka ne yawa sannan kuma mallam yayi College of Legal Co and Islamic Studies yayi diploma shi ma Kano yayi kyau na fata daidai sannan mallam akwai makaranta shine menene ma Imam Muhammad bin Zaid ko eh bin Saud masha Allah university ne a can Riyadh ko a Murtaniya mallam a can yayi wannan ba sa shekaru ba ba yi indication kuma wani matsayi ne ba amma yayi karatu dai a can sannan yayi Federal College of Education Kano haka ne shi ma ko to sannan mallam yayi masters din shi a Umm Durman ko a can Sudan sannan mallam yayi PhD din shi a Bokko Brida shi ma Sudan mallam ne sananne ne ya shahara wajen coordinating na musabaka na karatun alqur'ani yayi musabaka shine chairman din musabaka a Jigawa sannan kuma shine ina ganin chairman ne wani makaranta mai suna Nana Asamau ko yawa musabaka na kasa ya jagoranci wannan musabaka shi ma sannan mallam chief imam ya wani masallaci da yake cikin Jigawa dutse Inuwa dutse ko yawa hausa dutse Jigawa babban limami ne a can har da limamin Idi ko mallam amma ba sanya limamin Idi ba indai galibi da yace chief imam to ya kunshi ne har da limamin Idi Allah samu dace sannan mallam yana aiki a ma'aikatan shari'a a cikin Jigawa state haka ne mallam to sannan mallam ya samu wani babban matsayi Modibo Kazaule ko ko na daular Usmaniya zace da na daular Usmaniya ne sannan secretary ne na zakka da wakafi na wannan kungiya na kasa jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna akwai abubuwa da yawa da ba faɗa ba wannan a takeice ne aka faɗa kuma ba sa daga shekara kaza zuwa shekara kaza ba tunda ba sunna ne ko mustahabi ba nan ne kuma sai an sa ba muna roƙon Allah ubangiji Allah ya saka da alkhairi kuma abinda ka kaddamar na wannan littafi muna roƙon Allah Allah sai amfani al'umma kuma ko da kaɗan ne in mutum ya je leka sai ka haɗu da wani abin da kai ma za ka iya faɗa wani ya karu akwai wasu malamai da ina hango su a nan wani lokaci ina bibiyar karatunsu kuma karatunsu yana da kyau kwarai da gaske ubangiji Allah ya saka da alkhairi na hango wani malami ina bibiyar karatunsu sosai na hango shi gashi nan a gaba Mala Bakar ko? Mala Bakar. Shi ina dan bibiyan karatun shi. Yana yin tafsiri mai kyau kwarai da gaske. Eh shi fa. To muna roƙon Allah akwai waɗansu suna turo mu a wani gurbi. Wani lokaci ina dan cin karatun shi yana da kyau kwarai da gaske. Amma dan Allah jama'a mu bai da hankali kar mu sa san zuciya cikin karatu. Shi yake bata mana karatu. Inda za ka yi karatu tsakani da Allah mutane za su bayyace ka. Da zaran ka sa san zuciya shi kenan tafsirin ka ya bace kuma ba za ka taba gina al'umma ba muna roƙon Allah Allah ya cire san zuciya cikin karatukan da muke yi kuma tun da fage ne na tafsiri zan yi magana dan kadan Mallam Abdul Basir ku bani dama da kai da baban gwani galibi idan muka je tafsiri ɗan uwa musulmai akwai wata al'ada da muke zuwa muna daurawa mutane wanda bai kamata ba a matsayinka na malami dan Allah mu rage guri wannan yana sa wasu jihohi ko wasu kananan hukumomi suna rejecting tafsiri dan Allah mu rage guri in ka san kai kaji kake ci da wasu abubuwa ka zauna garin ku bai tafsiri kai ka cin kajin ka zaka je wani kauye ka daura musu nauyi da ba za su iya ba akwai malami da yaje wani local government da kaza yake guda baki da kaza ne sahu haka ne mallam to shi ke na to bari ne to shi ke to ta ana bayin ta da Allah mu rage muni kuma kullun sai an sa mar recharge card na 20,000 akwai mai shan coca cola kwalba ba bai kullun mai shan coca cola kwalba ba bai kullun wani malami da ya taba zuwa wajen mu tanka ya kusar cewa yake shi in ba da man zaitun ba ba zai shafa mai ba akwai wani local government da wani